biyu na karatun muwatsa ta Imam Malik rahimahullah a ranar 24 ga watan Shawwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta 1426 wanda ya dace da ranar 25 ga watan 11 miladiya 2005. Darasi na biyu ne amma kuma zai zamanto na farko wajen karatun hadisai inda wancan makon kamar shimfiɗa muka yi saboda ka zamu fara yau in Allah ya so da hadisi na farko man jinai bismillah Imam Malik rahimahullah yace kitab wuqutis sala kamar inda muka ce wuqutis sala al-wuqutu jam'u waqt wato an ya jama'a lokacin sallah littafi da ya bayani akan lokacin sallah Imam Malik ya bude littafin sa da bayanin lokacin sallah domin shine a farali na farko lokacin ne wato wajibcin sallah yake hawa kan mutum idan lokacin sallah bai shiga ba baka cewa mutum ya je alwala dan yi sallah sai lokacin wajibcin sallah ya shiga shi yasa Imam Malik ya saba tartibin sauran malamai da suke fara littafin su sawa'un na hadisi ne ko na fiqihu da bayanin yadda za a yi alwala da sifar ruwa da tsarki da sauransu ya jinkirta wannan bayanin sai bayan ka san lokacin sallah domin lokacin ne zaka san lokacin da wajibin ya hau kanka Imam Malik rahmatullahi alaihi ya fara da hadisi na farko wanda ya ruwaito shi daga Abu Mas'ud al-Badr Abu Mas'ud al-Dimashqi Abu Mas'ud al-Badri Allah madaukakin sarki ya yadda da shi hadisin waqi'a ce ta faru tsakanin Urwat ibn Abdul Aziz da Umar Urwat ibn Zubair da Umar ibn Abdul Aziz yace wa haddathani Yahya an Malik kamar yadda muka ce a wancan darasin mai riwayar muwatsa'in daga Yahya ibn Yahya al-Laythi al-Majri Imam Malik dan sane Ubaidullah shine yake riwayar wannan littafin shine yake bada hadisin shi yasa shi yake cewa wa haddathani Yahya an Malik Yahya ibn Yahya al-Laythi shine riwayar sa ta muwatsa wadda tafi kowace shahara kamar yadda muka ce muwatsa tana da riwayoyi masu yawa wannan riwaya ta Yahya ibn Yahya al-Laythi ita ce wanda yawan sharhin muwatsa ya tabbata akan ta da ita ce Ibn Abdul Barr da su Baji da su Imam Suyuti da sauransu suka yi mata sharhi suka yi sharhi akan ta Yahya ibn Yahya al-Laythi mutumin Andalusia ne kamar yadda muka ce mutumin kasar Spain ta yanzu an Malik daga Imam Malik an Ibn Shihab az-Zuhri Ibn Shihab az-Zuhri shine Muhammad ibn Abdullah ibn Muslim Ibn Shihab az-Zuhri ɗaya daga cikin manyan Imam Malik manyan malaman hadisi ne a zamanin sa babu kamar sa a ilimin hadisi ya zauna a asalin sa mutumin Madina ne sannan ya koma Syria a can ya rasu Imam Malik yana daga cikin manyan almajiransa wanda suka kiyaye ilimin sa. Yarwaito daga Urwa ibn Zubair, Urwa ibn Zubair Urwa dan Zubair ibn al-Awwam kenan, da ne wajen Aisha radiyallahu anha, dan Asma binti Abi Bakr as-Siddiq. Yana daga cikin al-fuqaha as-sab'a, malamai guda biyu manya, guda bakwai manya waɗanda suke a Madina, kamar da na ambace su wancan makon. Ala kullu man la yaqtadi bi a'immati fa qismatuhu biza'an al-haqqi kharija fa khudhum ubaydullahi urwati qasimi abubakrin sulaymana abubakrin fa khudhum ubaydullahi urwati qasimi sa'idun abi bakrin sulaymana kharija. Su bakwai ne, Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud da Urwa ibn Zubair, shine rawun mu na yanzu, da kuma Al-Qasim dan Muhammad ibn Abi Bakr ibn Siddiq, sannan da Sa'id ibn al-Musayyib shine na hudu, sannan Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith shine na biyar, sannan Sulaiman ibn Yasar baran Maimunat matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan Kharija ibn Zaid ibn Thabit. Biyawancin su ƴaƴan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne a zamanin su babu kamar su. To Urwa ibn Zubair ya kasance shine ya ruwaito wannan hadisin. Ibn Shihab shi yake ba da labarin abin da ya faru. Anna Umar ibn Abdul Aziz akhara as-salata yawman, cewa Umar ibn Abdul Aziz ya jinkirta sallah wata rana. Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan ibn al-Hakam, wanda a lokacin da wannan abin ya faru shi Umar ibn Abdul Aziz yana gwamna a Madina lokacin babbansa Al-Walid ibn Abdul Malik ibn Marwan ya zamanto masa gwamnansa a Madina. Umar ibn Abdul Aziz ya kasance daga cikin khalifofi masu adalci, yana daga cikin khalifofi da ake gani ma cikin khulafa'ur rashidun, saboda ya tsaye da adalci a zamaninsa. Kamar yadda muka ce a zamaninsa mutum sai ya fita da zakka yana neman wanda zai bama, kowa ya wadata. Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mutane. In Allah mutane suka yi istiqama, sai Allah ya sa musu albarka hatta a cikin kwanan awansu, hatta kwanan awo wanda mutum zai auna na abincin gida. Idan da sai ka auna abin nan kwano biyu, sai ga kwano ɗaya ya wadatar. Albarka wanda yake daga Allah take zuwa, ba wanda ya sai kawo wannan. To Umar ibn Abdul Aziz Allah ya sanya albarka a zamaninsa, saboda ya kasance mutum ne adali mai kusantar malamai, mai tsayawa da adalci. Ya rasu a shekara ta 101 bayan hijira a watan Rajab, lokacin yana ɗan shekara 39, bai ma cika shekara 40 ba. Khilafarsa shekara biyu ce da wata biyar kawai, shekara biyu da wata biyar, amma wannan alkhairin ya game duniyar musulmi. Lokacin da zai mutu, sai wani ya je aka zo aka same shi, aka ce masa, ya Umar, ka bar ƴaƴanka ƙanana, baka bar musu wata dukiya wadda za su amfana da ita ba. Ya tsaya ya kalle su, diggar su nan kusan ba wanda ya balaga, sun fi goma. Shine sai ya ce musu, ku ƴaƴana ɗayan biyu ne, kowannen ku ɗayan mutum biyu ne, imma fajiri wa imma salihi. In fajiri ne, to alhamdulillahi ba zan ban masa dukiyar da za ta mai da shi ya zamanto ta ƙara halaka shi a cikin halakarsa ba. In kuwa salihi ne, to fallahu ya tawalla salihin wa huwa ya tawalla salihin. Haka Allah ya ce, Allah shi ne mai jibintan al'amarin salihan bayan Allah. Saboda haka shi wanda yake ba da ƙissar yake cewa, na ga ƴaƴan Umar ibn Abdul Aziz a kowannensu inda Allah ya sanya albarka a cikin zurriyarsa suna da jikoki, kowanne daga cikin su yana da jikoki wanda kusan dukkaninsu sun haddace alkur'ani, suna ƙananan yara, kuma Allah ya kula da su, ya ba su dukiyar. To Umar ibn Abdul Aziz kenan, wata ran ya jinkirta sallah, ya zo a cikin Sahih al-Bukhari a wata riwaya cewa sallar la'asar ce, akhara al-asr shay'a, ya jinkirta sallar la'asar wani ɗan lokaci kaɗan. Ba yana nufin an jinkirta sallar la'asar bane har lokacin ta ya cika, domin duk da yake khalifofin Bani Umayya suna da wannan al'adar ta jinkirta sallah har su fitar da ita har lokacin ta kusan fita ga baki daya, amma shi Umar ibn Abdul Aziz baya wannan, sai dai bisa al'adar su ya kasance yana jinkirta sallah din. Da wannan jinkiri ya faru, sai dakhala alaihi Urwa ibn Zubair, sai Urwa ibn Zubair ya zo ya shiga wajensa, fa akhbarahu سي باشي لاباري ان المغيرة بن شعبة اخر الصلاة يوما شوى المغيرة بن شعبة صحاب من زم الله صلى الله عليه وسلم الثقفي وانده زمن تو قمنا مؤاوية اكوفا يتي وطران شي ما يجنكر تسلى اتما زي صلى العصر ان يجنكر وهو بالكوفة الهالينا قمنا اكوفا فدخل عليه ابو مسعود الانصاري في ابو مسعود الانصاري ابو مسعود الانصاري البدري ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi shaidi al-Aqaba wato bai'atul Aqaba bai'ar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutanen Madina cewa yazo Madina za su kare shi za su kiyaye shi yana cikin wanda ya masa wannan bai'ar bai halarci yakin Badr ba amma ya halarci tun daga bayan yakin Uhud har bayan sa duk yaƙoƙin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da shi fa qala ma hadha ya Mughira sai Abu Mas'ud al-Ansari ya shiga wajen sai ya ce menene haka ya Mughira wato me wannan jinkirin da kake masalla alaysa qad alimta anna jibril nazal yanzu ashe baka sani ba ai wato kamar wannan istifham ne taqrir ai ka sani cewa jibril nazal jibril ya sauko a wata riwayar da ta zo ta wannan hadisin cewa abu mas'ud al-dimashqi abu mas'ud al-ansari yace masa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jibril ya sauko yayi salla sannan ne salla tare da shi domin shi Abu Mas'ud al-Ansari bai halarci wannan waqi'ar ba tunda ta faru a Makka ne saukar Jibril bai bayyana lokacin salla a Makka ne kamar yadda riwaya ta nuna ya faru ne kashi garin ran da aka yi Isra'i Allah madaukakin sarki ya farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salloli biyar a daren Isra'i to kashi garin da ya dawo mala'ika Jibril ya sauko kuma kamar yadda riwaya ta nuna a sarki a saukowarsa lokacin salla a zahiri anna jibril nazal cewa jibril ya sauko saukar jibril ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya kawo wahayi kuma saukar mala'ika jibril ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ta fuska kamar guda uku yana zuwa a kamar sa yadda Allah ya halicce shi da fukafiki 600 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ganshi a wannan kamar ba sai sau biyu sau daya bayan ya sauko daga Hira kafin ya karasa gidansa ya ganshi akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa ya cika sassa baki daya na biyu kuma bayan da aka yi fatratul wahayi wahayi ya yanke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya da wahayi ya zo ya fita yana tafiya ya damu akan rashin zuwan wahayi sai ya ga mala'ika Jibril ya cika sassa baki daya da fukafukai 600 wannan sau biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ganshi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa ya faɗa bai ganshi ba da a bisa halittarsa da Allah ya masa sai sau biyu wannan ba wanda sai ya iya ganin sa a wannan halittar in ba annabawa ba na biyu kuma sai ya zo a kamata mutane wanda kowa zai iya ganin sa kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Umar ya zo ya tambaye shi kan hukunce-hukuncen addinin musulunci yazo shadidu bayadu thiyab shadidu sawadi sha'r la ya'rifuhu minna ahad haya zuwa da karshen hadisin na sahih muslim daga karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace hada jibril atakum yu'allimukum dinakum wannan jibril ne zo ya koya muku addininku to wannan har sauran sahabbai ma za su iya ganin sa akwai kuma sauka da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam a sifar mutum wannan sauka ta biyu sau da yawa yana zuwa a sifar dihyatul kalbi dihya ibn khalifatul kalbi wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya bashi kyakkyawar kama sau da yawa yana zuwa a cikin kamarsa sifa ta uku kuma shine yanda zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai ganshi amma ba kowa ne zai iya ganin sa ba amma zai zo masa a sifar mutum wannan shine ya faru ga Abdullah ibn Abbas wanda har Abdullah ibn Abbas ya ganshi annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ka ganshi yace eh ya ganshi wanda kamar yanda malaman sira suka nuna dalilin makancewar Abdullahi ibn Abbas kenan saboda ƙarfin da ke cikin halittar Jibril tare da cewa a halittar mutum ya zo ya gani ta daga cikin falalar Abdullahi ibn Abbas wata ran babbansa ya aiko shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sako sai bai gaya masa ba sai ya koma sai ya ce ai na same shi yana magana yana munajati tare da wani mutum sai ya zamanto ba na so ne yanke masa zancensa sai na jira har sai ya gama sannan sai in gaya masa sakonka da ya koma ai da Abdullahi da Abbas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da Abbas sai Abbas ya ce masa na turo dan amminka wajenka da sako amma sai yace abin nan sai bai ga maka ba saboda ya gani kuna magana da wani sai yace yanzu ya ganshi yace mai ibnu abdullah yanzu ka ganshi yace eh yace to ai jibril ne to wannan kaga wato banza Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauka ya ganshi ba amma ashe ya ganshi to shine malamai suke cewa dalilin makancewar tafiyar dan karshen rayuwar abdullah ibnu abbas ya makance to malaika jibril saukarsa ya sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lokacin sallah wannan ya nuna cewa malaika jibril yana saukowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da wahayin alqur'ani ba kawai har da wahayin sunna ba kaga dai ba aya ya sokan masa ba lokacin sallah ya gaya masa a aikace kuma yayin sallar tare da shi saboda haka hatta sunnar ma annabi malaika jibril ne yake saukowa da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wata ran aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin mai yin harama da umra ko haji amma ya sanya riga jabba kuma ya shafa mata turare yaya zai yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shiru sai aka ga gashi ana tsananin sanyi sai aka ga yana ta kurara da gumi har Umar ibn al-Khattab yake cewa wanda yake so ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ake masa wahayi ya zo ya ganshi yanzu sannan bayan an gama wahayin ya dawo bisa ɗabi'arsa da aka da ya saba tare da jama'a sai ce ina wanda ya tambaya akan umra sai aka zo da shi sai ya gaya masa hukuncin ya cewa ya cire jabbar shi kuma turaren ya wanke shi daga jikin tufan nasa sannan ya yi irin abin da yake aikin hajji ya yi shi a aikin umra wannan hukuncin sai da wahayi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya wani furuci da san ransa in huwa illa wahyun yuha wahayi ne da ake masa wahayi ba wai kawai alqur'ani ba hatta sunna yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ku tattara hankalinku ku ji Allah ya bani alqur'ani da abin da yake kama da shi tare da shi shine sunna dan haka duk wanda zai bambance tsakanin alqur'ani da sunna ya bace wanda zai ce zai bi alqur'ani ba zai bi sunna ba ya bace domin ita in ya kareta sunna to lallai alqur'ani ma ya kareta shi to wannan ya nuna cewa lokacin sallah malaika jibril ya zo da su bisa wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla malaika jibril da ya sauka sai ya salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla bayan sai ya salla tare da shi thumma salla ya salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla tare da shi biyu kenan thumma salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya salla manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla tare da shi uku kenan ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن يصلى منزل الله صلى الله عليه وسلم يصلى تاره دشي كودي كينم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن يصلى منزل الله صلى الله عليه وسلم يصلى تاره دشي بيير كينن لوكتان صلى غدا بيير daya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin da ya rawaito hadisin haka ya rinka kirgawa da ɗan yatsun sa yana daya biyu sai da kai guda biyar din ثم قال بهذا امرت hakazar riwaya hakan riwaya take bi hada umirta wadansu sun yi dabt din sa da bi hada umirtu a bi hada umirta da wannan ne aka hore ka da shi wannan ita ce wata fi inganci a bisa riwaya wadansu sun roƙo ta bi hada umirtu da haka aka umarce ni na'am eh shine ai saboda zai iya daukan ɗaya daga cikin wadannan riwayar in ta zo da bi hada umirtu wato malaika jibril yace da wannan aka umarce ni wato an umarce ni in zo in sanar da kai waɗannan lokacin sallah wa bihadha umirta kuma wannan da shine aka umarce ka da shi cewa su ne lokacin sallah wanda malamai sun fi inganta wannan riwayar ta biyu ko wacce aka dauka daidai ce amma ta biyun ma'anarta tafi dacewa da sakon hadisin فقال عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز سيتي اعلم ما تحدث به يا اوروا يا اوروا كسان فابن دا كيكي فدا او ان جبريل هو الذي اقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاه ينزو كي ينزو كانا تشوا جبريل شيني يتاير ما دا منزان الله صلى الله عليه وسلم لوكتان صلى واتو شي يبينا مثلا لوكتان صلى واتو عمر بن عبد العزيز بيسان دا وانا حديث ما wannan ya nuna kan cewa babu wani malami komai matsayinsa face wani abu daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta buya daga gare shi shi yasa ba a hujja da maganar wani malami dan a kawar da dan a kyaiki da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi malamin yana da uzururuka da yawa ta yau hadisin bai zo masa ba hadisin bai riske shi ba, domin gashi Urwat ibn Zubair ya san abinda Umar ibn Abdul Aziz bai sani ba, shi ma Umar ibn Abdul Aziz malami ne daga cikin malaman sahabbai, domin yana daga cikin malaman tabi'ai, ya liski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko malami ne, amma gashi bai san wannan sunnan ba. Shi ya dauka lokacin sallah bayani ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana da ita, ba tare da cewa takannas Jibril ya sauko da wahayi ya zo ya yi shi a aikace tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. To yayin da wannan magana ta zo ma Urwa, fa qala Urwa, qala Urwa kadhalika kana Bashir ibn Abi Mas'ud al-Ansari yuhaddithu an abihi, yace haka nan Bashir ibn Abi Mas'ud al-Ansari, dan Abu Mas'ud al-Ansari, an yi sabani akan cewa ko sahabi ne ko ba sahabi ba, sahihin magana cewa tabi'i ne ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Waɗansu suna cewa an haife shi a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma bai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhaddithu an abihi, shi yake ba da labarin wannan hadisi daga mahaifinsa, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wato a nan wajen da aka Urwa da ya tashi kafa hujja, sai ya kafa hujja da hadisi mai isnadi mausuli ingantacce, dai nuna kan cewa da shine ake kafa hujja. Da farkon maganar ya kawo masa shi mursal, bai gaya masa wa ya gaya masa ba, tunda shi Urwa ai daga Abu Mas'ud al-Ansari ba, bai halarci lokacin Abu Mas'ud al-Ansari yake ma Mughira ibn Shu'ba inkari ba, ya cire wa fitar, sai ya gaya ma Umar ibn Abdul Aziz gafa abin da ya faru tsakanin Abu Mas'ud da Mughira ibn Shu'ba. Urwa ko bai hadu da Abu Mas'ud al-Ansari ba, saboda haka wa ya gaya masa? Yayin da Umar ibn Abdul Aziz yace masa ka san abin da kake faɗa fa, wannan magana taka menene, kamar yana cewa menene hujjarka, dai ta ci kawo hujja, sai ya kawo masa hujja da isnadi. To haka mutanen farko suke, kuma sha'anin isnadi shine ya kiyaye ma al'umar nan ilimin addini, ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarya ta shiga cikin sa. Yayin da aka so mai ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya, lokacin aka so tambayar isnadi, kamar yadda Muhammad ibn Sirin yake cewa lam yakunu yas'aluna an al-isnad hatta waqa'at al-fitna, فلما وقعت الفتنه قالوا سموا لنا رجالكم فيقبل من اهل السنه ويرد من اهل البدعه. بعدا با تنبير اسنادي ان كوي كاي magana kikenan sai sai a tarba har sai da tukuna fitnar fitna ta faru aka kashe sayyidina Umar ƙarya ta soma bayyana a cikin al'umma aka soma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya sai aka soma tambayar isnadi in an yi magana sai a ce wa ya gaya maka menene isnadinka menene hujjarka in ka faɗi wanda ya gaya maka sai a duba idan akan sunna yake ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a karɓi hadisinsa in kuma ya zamanto cikin ahlul ahwa yan bid'a wanda suka karkace daga tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a karɓi hadisinsa ba wanda yake cewa hujja kenan da hadisi ne musnadi ga malaman daliban hadisi wannan yana ɗaya daga cikin hujjar da ake kafawa cewa hadithul mursal ba hujja bane domin farkon kawo Urwa ya kawo hadisin da riwaya mursala sai Umar ibn Abdul Aziz ya ce masa menene hujjarka bai tashi kawo hujja sai ya kawo masa da isnadi mausul muttasil idan da a ce mursal hujja ne sai ya ce ai haka abin nan haka yake da hadisin nan mursal haka yake kamar yadda na gaya maka amma sai ya kawo isnadinsa wanda mukan cewa ba a kafa hujja wajen hadisi sai da isnadi wanda yake musnad muttasil wannan hadisin akwai fa'idodi da dama a ciki na farko me mutum zai yi idan aka jinkirta sallah har lokacinta na mustahabbi ya wuce idan aka jinkirta sallah har lokacin mustahabbi ya wuce har lokacin mustahabbi ya wuce to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shine mutum ya saurari jama'a din ya sallah tare da jama'a Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi labarin Umara da suke jinkir da sallah yace sallu ma'ahum fa in asabu falahum wa in akhtahu falakum wa alaihim ku sallah tare da su in sun yi daidai wajen lokacin ba su yi jinkiri ba to kuna da ladan in sun yi kuskure ku kuna da ladan kuma laifin a kansu yake amma idan suka jinkir da sallah har lokacin ta ya fita kamar yanda waɗansu daga cikin sarakuna suka rinka yi zamanin Banu Umayya to a nan wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa shine mutum ya yi sallah a gida sannan ya je masallaci ya yi sallah tare da su dalili shine idan yace ya zai je masallaci ya salla tare da su zai fitar da salla daga lokacinta yin salla akan lokacinta ko haƙƙin Allah ne in haka zai tobar ta haƙƙin Allah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace salla a gida sannan in yazo sannan yazo masallaci ya salla tare da su to menene hikimar maimaita salla din hikimar maimaita sallar dan saboda idan mutum ya zauna a gida bai je sallar jama'a ba wannan alama ce ta cewa mutum ya zama munafiki ya fita daga cikin jama'ar musulmi sai ya bude kofar fitina dan kar a samu fitina a cikin al'umma ya zo yayi sallah tare da su haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Dharr yace kaifa bika idza kana alayka umara yu'ayyinuna as-salah ya za al-ahalinka da kasance in kasance tare da sarakuna da suke kashe sallah shine yace fa ma ta'muruni ya rasulullah فيت صلي الصلاه لوقتها ثم اذا ادركتهم فصلي معهم يتي كي صلى a cikin lokacinta sannan ka same su kai salla tare da su haka sauran sahabbai suka rinka yi tare da sarakunan banu umayya tabi ai ma daga bayan su haka suka rinka yi wato wannan ya nuna cewa yana da muhimmanci a kiyaye jama'ar musulmi a kiyaye hadin kan al'umma daya daga cikin abubuwan da yake nuna cewa musulmi al'umma guda ne shine suna salla tare idan mutum zai yi sallah tare da jama'ar musulmi yaje ya zauna a gida shi kadai ko yaje tare da jama'a in a cikin soransa ko a cikin gidansa ko a cikin makarantarsa ba za su rinka zuwa suna sallah inda ake kiran sallah ba to sun mai da kansu wata kungiya daban kenan kuma sun kawo baraka a cikin al'umma wanda wannan ya saba da manufa ta shari'a shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk da yake suna kashe sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci jinkirta sallah har lokacin ta fita da cewa kashe sallah ne kin da yake suna kashe sallar amma a zo a tsayar da wannan alama daga cikin alamomin addinin musulunci shi ne yin sallah a cikin jama'a sai da ka duk wata alama ta jama'ar musulmi bai kamata a tozarta ta ba daga cikin alamomin al'ummar musulmi da haɗin kansu shi ne suna azumi tare suna yin shan ruwa tare Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yufṭirun nas wal adha yawma yudhihun nas azumi ranar da mutane suke jama'a al'umma suke azumi ne shan ruwa ran da al'umma suke shan ruwa ne babbar sallah ran da al'umma suke babbar sallah wannan yana kan cewa da baki ɗaya ba zai yi a ce mutum ɗaya ya ware kansa yace shi yau ne ranar sallar sa ba kaga da aka saba wannan sunnar wata jama'a ta musulmi mu a cikin al'umma da suka saba wannan sunnar shikenan aka bude kofar barna waɗansu suke sallah bayan sallah al'umma da kwana biyu waɗansu kwana uku waɗansu kwana hudu waɗansu ma kwana biyar duk ana yi wannan saboda an fita daga koyarwar addini duk wanda suke wannan ba su fahimci maqasidish shari'a ba su fahimci manufar shari'ar musulunci ba inda sun fahimci manufar shari'ar musulunci ba za su yi wannan ba sannan yana daga cikin abubuwan da suka zo a cikin wannan hadisin bai bayyana lokacin sallar kamar yadda suke ba dan kawai cewa akai fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗansu riwayoyi sun zo na wannan hadisin da suke bayyana lokacin sallah amma dukansu ba su inganta ba waɗansu malamai sun inganta su amma akwai hadisi na Jabir domin bayanin sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mala'ika Jibril ba kawai a hadisin Abu Mas'ud ya zo ba Ibn Abbas ma ya ruwaito Jabir dan Abdullah ya ruwaito Abu Sa'id al-Khudri duk sun ruwaito daga cikin ingantaccen hadisi daga cikin su hadisin Jabir wanda ya zo kuma a cikin sunan Abi Dawud cewa mala'ika Jibril ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina duluki sham lokacin karkatar rana wato lokacin zawal kenan bayan rana ta karkata an ce dalilin da yasa ake ce ma sallar azhar al-ula kenan ta farko dan ita ce farkon sallar da mala'ikar jibril ya sauko ya sallata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bayyana lokacin ta sannan ya tafi sannan ya sake saukowa lokacin da tsawon inuwa ta kai daidai tsawon mutum sai yazo ya sallar al-asr tare da shi sannan lokacin da rana ta fadi sai ya zo ya yi sallar magriba tare da shi sannan bayan duhu ya zo a wata riwayar bayan shafaqi ya kauce shafaqi shine dajajajen nan da yake bayyana bayan faduwar rana bayan ya bata sai ya zo ya yi sallar isha tare da shi sannan lokacin da alfijir ya keto sai ya zo ya yi sallar asuba tare da shi sannan kashe gari sai ya dawo ya zo masa lokacin sallar la'asar lokacin da ya zo masa jiya da la'asar wato lokacin da inuwa ta zo daidai tsawon mutum sai ya sallar la'asar tare da shi lokacin da inuwa ta kai tsawon mutum sau biyu sai ya zo ya sallar la'asar tare da shi sannan lokacin da rana ta fadi kamar yanda yayi a jiya haka yayi a kashe gari ma wajen sallar magriba faduwar rana na yi ya zo ya sallar magriba tare da shi sannan sai da rana ta kai kashi uku ciki a dare ya kai kashi uku cikin tsawon darensa. Sulusun layil karshen kashi sulusi na farko na dare sai ya sauko ya sallar isha tare da shi. Sannan sai da gari ya waye rana ta kusan fitowa sannan ya zo ya sallar asuba tare da shi. Sannan sai ya ce mata ma baina hadainil waqt, lokaci shine tsakanin waɗannan lokacai guda biyu na jiya wato da na yau, ya bayyana masa lokacin sallah. Haka yazo a cikin hadisin Jabir. Kuma da wannan kusan malamai yawa malamai suka dauka wannan ya nuna daga cikin wannan ya nuna cewa sallah lokacinta suna daga cikin farillanta, kamar yadda Allah madaukakin sarki yace inna salata kana da al mu'minina kitaban mawquta, sallah wajibi ne abin kayyade lokacin sa ga mu'minai akan mu'minai. Duk wanda yayi sallah kafin lokaci sallarsa bace ba, wannan ijma'in malamai ne duk wanda yayi sallah lokacinta bai ba sallarsa bace ba in yana sani. Hatta abinda waɗansu malamai suna cewa an ruwaito daga Umar ibn al-Khattab da Abu Musa al-Ash'ari Allah ya jaddada su, suna cewa wanda yayi sallah kafin fitowar lokaci to babu komai a kansa kafin shigar lokacinta. Kace wannan maganar su ba akan wanda yayi sallah kafin ya san cewa lokaci da bai je ya sallah ne, a'a, wanda yayi ijtihadi ya dauka alfijir ya fito, dan haka riwaya ta zo daga gare su, mutum ne yayi ijtihadi ya dauka alfijir ya fito sai yayi sallah asuba, daga baya sai ya gane alfijir bai fito ba, to shine suka yi sabani. Shine wata riwaya daga Umar ibn al-Khattab cewa sallar sa tayi tunda yayi ijtihadi, yayi bakin kokarin sa, dan abinda Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum, kayi kokari ka ji tsoron Allah yadda Allah ya ce kayi kuma sai ka kuskure, to saboda haka kana da lada, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai hukunci yayi kuskure yana da lada daya, in ya dace yana da lada biyu, tunda ka samu lada to ba za a ce kuma sallar ka ta baci ba. A wata riwayar Abu Musa al-Ash'ari ya ce ya rama sallar, amma mutum da gangan ya san lokacin sallah bai ba ya je ya tashi ya sallah, ko saboda yana ganin kan cewa za a shiga wani meeting, za a shiga mitin karfe 11 da rabi kuma gashi ba za a fito daga mitin din ba sai rana ta fadi, saboda haka azhar da al'asr duk ba za su yi ba, azhar da al'asr zai zamanto lokacin su ya fita, sai ce to ai shikenan ba kuma ai an masa fatawa bare ya salla azhar da al'asr ya hada su yanzu, ai Allah ghafurur rahim, to in ya ka sallar sa bate ba har abada, ba malamin da zai masa fatawa da wannan sai malamin da yake jahili. Wannan kamar yadda lokacin sallah suke, kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana su a aikace, yace wannan shine lokaci, to haka nan ya bayyana lokacin jifan jamarat a lokacin aikin hajji, idan rana ta karkata zuwa zawal sai ya je ya jifa ranar 11 da ranar 12 da ranar 13 baya jifa kafin lokacin. To waɗansu malamai sai suke cewa mutum saboda wahala zai iya fita da sassafe zai iya zuwa ya jifan sa, saboda haka ana tafiya jifa sai ka ga mutane sun gama jifan shaidan sun dawo sun riga sun yi, to wannan sun kuskure ma sun yin ibada kafin lokacinta baya inganta ta, amma kai ibada bayan lokacinta to wannan akwai kaba, akwai ramuwa, za ka iya yin ramuwa, dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bar sallah ko ya manta ta har lokacinta ya fita to falyaqdiha idza zakaraha la qada'a laha illa dhalik, ya rama ta idan ya tuna, babu wani ramuwa gare ta in ba wannan ba. Saboda haka wannan dai kamar yadda muka ce mahallin ijma'i ne, duk wanda ya bar lokacin sallah ya fita wannan a lokacin sallah bai je sallar sa bace ba bil ijma. Yana daga cikin abubuwan da malamai suka nuna na fa'idodi da suka zo a cikin wannan hadisin, abinda yake magabata na daga sahabbai da tabi'in suke a kai na malamai su rinka zuwa wajen sarakuna, ba wai dan malami in yaje wajen basaraki ya zamanto malam fada ba, a'a, malami idan yaje wajen basaraki ya gaya masa abinda yake so shine ya zamanto malam fada. Kamar wani malami da ya je wajen Abu Ja'far al-Mansur yana son kiwon tattabaru, da ya je ya ga Abu Ja'far al-Mansur ya ɗauko tattabararsa sai ya so ya nuna masa cewa ai hatta kiwon ta tabarrun nan ma da yake ya samu asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirkiro hadisi na ƙarya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sabqa illa fi huffin aw hafir aw nasl wa nasl ba a yin wato gasa sai akan abin da yake da huffi shine raƙumi ko kuma abin da yake da kofato shine doki ko kuma wajen harbin kibiya shi sai ya ƙara aujana ko kuma abin da yake da fuka-fiki wato tattabara ma tana da amfani kace kai kiwanta ya kirkiro ƙarya ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam dan me dan wato abin nan ya samu fada wajen sarki shi yasa Ibn Abdul Barr yake cewa dukkan sarki da ka same shi yana zama tare da malamai to wannan sarkin mutumin kirki ne dukkan malamin da ka same shi yana kasancewa yana zama tare da sarakuna to wannan babu alheri tare da shi sai idan yayi daya abu sai idan ya hada abubuwa guda uku yayi umarni da kyakkyawa yaga an yi ba daidai ba yace ai abin da ya kamata ai kaza ya faɗi gaskiya an yi abu ba daidai ba bazai ji tsoro ba yace a wannan ba daidai bane ga abin da Allah ya ce kuma ya taimaki mai rauni yaga za a zalunci wani yace a wannan haƙƙin ka a zalunce shi ko kuma yazo yace ƴan unguwa kaza a kula da su suna cikin wahala wani ya shiga cikin musifa a taimaka masa to malamin da yake haka shine yake daga cikin abin in ya zama to tare da malamai to zama tare da sarakuna zaman tare da sarakuna ba zai cuce shi ba amma in ya zauna bai yi wa'annan abubuwan guda uku ba to zamansa da sarakuna to wannan zai mai da shi malam fada zamansa da sarakuna sai ya cuce shi kuma wato to kaga yanzu shi Umar ibn Abdul Aziz ya kasance sarki ne amma Urwa ibn Zubair ya kasance yana zuwa wajensa Urwa ibn Zubair tare da matsayinsa yana zuwa wajensa haka sauran ma malamai daga cikin tabi'ai haka suka kasance suna yi amma in sun je ba sa zuwa su faɗi bukatunsu kamar yadda aka ce wata ran an yi a zamanin wani gwamna a nan garin wata ran malamai sun sha manya-manyan rauna da manya-manyan alkyabbu suka tafi wajen gwamna hankalin gwamna ya tashi ya ɗauka ya yi wata kato ɓarace an zo za a tsitse shi ya ce gari ba lafiya suka zauna sai da suka zauna ga baki ɗaya yana jiran yaji a radio ta soma sauka sai ji sun soma maganar cewa an yi rabon filaye ba a ba su ba an raba kujerun maka an manta da su an yi kaza an manta da su sai ya miƙe kafa ya numfasa ya cire hularsa ya ajiye ta akan tebur ya ce wannan abu ne mai sauki wato to yanda malamai suke na da na tabi'ai su sun shiga wajen sarakuna ba haka suke ba ku ji labarin Ata ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai ne Ata ibn Rabah almajirin Abdullahi ibn Abbas ne baki ne shi mai ido ɗaya gurgu hannunsa a shanye yake amma duk maka ba wanda ake gani da kima kamar sa saboda ilimin sunna da ilimin tafsiri ya dauki ilimin tafsiri wajen Abdullahi ibn Abbas da ilimin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajensa da wajen Abu Huraira wataran Abdul Malik ibn Marwan lokacin yana amirul mu'minin yana sarkin musulmi baki daya yazo haji sai da kwatar sa a Damascus take a Dimashq yazo haji saboda haka ba wai gwamna ne kawai yazo ba shugaban kasa ne yazo ba ma shugaban kasa ba emperor ne tunda a lokacin nan duniyar musulmi ta shiga har ta yi yamma har Andalus gabas har ta shiga cikin Russia yazo Makka sai Ata ibn Abi Rabah ya je wajensa saboda girmama shugaba ya je ya kai masa ziyara saboda amirul mu'minin ne sarkin mu'minai ne da Ata ibn Abi Rabah ya je wajensa sai Abdul Malik sai ya zaunar da shi tare da shi akan karagar mulkinsa yace yazo ya zauna tare da shi gashi baki ga irin sifar da yake da shi da ita amma saboda kimar malamai a lokacin nan da kimar ilimi hatta su sarakunan da yake akwai sauran tsoron Allah tare da su suna kimanta sha'anin ilimi da malamai saboda malaman sun tsara tsoron Allah ya zaunar da shi sai ce me kake bukatarka ya aba na manta kunyarsa ya kira shi da kunyarsa don girmamawa sai ce bukatata abu guda uku ne ka kula da Makka da Madina domin su ne cibiyar addinin musulunci ka kula da su ka kula da ƴaƴan muhajiruna wal ansar ƴaƴan wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kula da su domin wato saboda su ne farkon wanda suka shiga addinin musulunci saboda haka aqibar su bayan su dole a kyautata shi yace kuma ka kula da masu bukata a cikin kofarka wanda ba za su iya zuwa su gaya maka bukatar su ba wato ka san yadda zaka mabukata a rinka sanar da su bukatunka a rinka sanar da kai bukatunsu sai yace naji duk zan yi yace to saura kai taka bukatar yace ban da bukata gare ka bukata ta tana wajen ubangiji sai wa Abdul Malik ibn Marwan yake cewa duk wanda yake so ya ga daukaka duk wanda yake so ya ga as-su'dat shugabanci da daukaka ya zo ya ga wannan ya tashi ya fita daga cikin fadar tasa to haka malamai haka wayannan malamai suke ba su da ba za su kawo ma wani mahluki bukatar su ba to wanda ku yi mu'amala da Allah ya san cewa duk wanda ya tsaya ya tsare Allah Allah madaukakin sarki shi ma zai kiyaye shi ihfazillah yahfazuk ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka to waɗannan fa babai kawai sun karanta sun haddace bane a'a sun yi mu'amala da Allah a haka sun kiyaye Allah din kuma sun ga Allah ya gaskata musu din Allah ya kiyaye su sun tsaya tare da Allah Allah yake din zai tsaya tare da su sun ga Allah ya tsaya tare da su din saraka cikin yaqini suke ba su da bukatar wani to irin wannan abin ya kamata mu gani daga cikin rayuwar salaf magabata in ana maganar salafus salih abin da ya kamata mu gani kenan irin waɗannan halaye nasu dan mu koyi da su mu gani har ya zamanto wato sakon annabi sallallahu alaihi wasallam da hasken sa ya shiga cikin jinin mu da tsokar mu kuma idan kai wannan kana yi Allah madaukakin sarki zai tabbatar da kai ya nuna maka gaskiyar cewa Allah madaukakin sarki fa shine fa mai gaskiya wa man asdaqu minallahi qila abinda Allah ya faɗa fa gaskiya din ne to wannan kenan dangane da shigar malamai wajen a sarakuna sannan a cikin wannan hadisi akwai ladabi tare da sarakuna wajen yi musu magana domin kaga Urwa ibn Abdul Aziz ya jinkirta sallah bai ce masa bai halarta ka jinkirta sallah ba duk wanda ya jinkirta sallah dama an ce ku Banu Umayya za ku rinka yin wannan dama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin ku a'a jidirin lutufi da ladabi da ya masa sai ya gaya masa ma wani abu da ya faru ga wanda biya ga waɗanda suke sun fi su Mughira ibn Shu'ba gwamna ne kamar yanda Umar ya zamanto gwamna amma Mughira ibn Shu'ba gwamnan Muawiya ne kuma sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ko Umar ibn Abdul Aziz gwamnan Al-Walid ibn Abdul Malik ne wanda Al-Walid ibn Abdul Malik bai kai Muawiya ba shi kuma Urwa ibn Zubair bai kai Abu Mas'ud al-Ansari ba sai ya kawo masa abin da ya faru ga waɗansu waɗanda suke duk a wajensu su biyun manya ne cewa to kaga waɗannan manyan ba fa ga abin da ya faru tsakaninsu wata ran Mughira ibn Shu'ba shi ma ya jinkirta sallah sai ga abin da Abu Mas'ud ya gaya masa sai ya gaya masa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ladabi ne domin abin da ake so idan abin da ake so da gaskiya a samu a yawaita masu binta ba wai so ake a kafa mutum hujja ba waɗansu ‘yan zafi su kawai abinda suke so a kafa mutum hujja a zazzage masa buhun kaulata wannan ba shi ne ba abinda ake nema ba kenan abinda ake nema so ake kowa ya zo ya musulunta kowa ya zo ya istiqama a kan daidai so ake a yawaita masu bin Allah Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana bishara ga mutane da suke soyar da Allah ga mutane suke soyar da mutane ga Allah abinda ake so kenan kaga sai ya gaya masa abinda zai sa shi ya yi saurin karɓa to gashi ma fir'auna ma a cikin kafircinsa da fajircinsa da dagawarsa Allah ya ce ma annabi Musa fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa zance mai laushi mai taushi ba ce a gaya masa magana mai gilza a gallaza masa magana ba a gaya masa zance mai taushi dan la'alla ya samu wa'azuwa ko kuma ya ji tsoron Allah to saboda haka ladabi wajen wa'azi wajen bayani gaskiya musamman ga babba yana da muhimmanci da in zai ma mahaifinka bayani ba daidai bane ka bar mahaifinka a cikin yana kuskure ka bar shi a cikin kuskure ka san hanyoyin da zaka bi na hikima da girmamawa abin nan ka bayyana masa yanda zai gane kuskurensa ne abin nan madi da shugabansa almajiri da malaminsa dan makaranta da shugaban makarantarsa ko malaminsa wanda yake sarakuna tare da mabiyansu su ma ga yadda za a yi ba wai a fito abin nan a tona musu asiri a tozarta su shine ba, a'a, wannan tawayiya din da ake yi wannan ba daga koyarwar magabata take ba. Salaf ga yanda suka tantance suna yi. Sannan a cikin wannan hadisi ya nuna mana cewa idan aka yi jayayya komawa ake ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan kaga shi Mughira ibn Shu'ba ga yanda yake sallah da me aka gyara shi sai aka mayar da shi zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Abdul Aziz da ya mutu tare da Urwa cewa yanzu abinda kake faɗa zaka ce wai mala'ika Jibril shi ya koya Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah sai ya maida shi zuwa ga sunna, sai ya kawo mata sahihiyar sunna da riwayarta. Sannan a cikin wannan hadisin akwai falalar matsayi irin wanda Allah ya bama Umar ibn Abdul Aziz. Igiyar mulki bata ɗebe shi ba, ta sa shi yayi inkarin gaskiya. Sai ya karɓi gaskiyar da Umar ibn Abdul Aziz da Urwa ibn Zubair ya gaya masa. Dalili kuwa an ce a wata riwayar an ce tunda aka gaya ma Umar ibn Abdul Aziz wannan ya kasance yana kiyaye lokacin sallah, shine ma farkon wanda shine ma ya rinka ma amfani da tafiyar rana lissafi wajen bayanin lokacin sallah. Dan kamar inda Auza'i yace Umar ibn Abdul Aziz a zamanin sa ya kasance yana sallah azhar fi sa'ati thamina, sa'a ta 8 ta zawal, wato bayan fitowar rana sa'a 12 ce daga fitowar rana zuwa faduwar ta sa'ati zawal din take 2 na rana, wato idan rana tana fitowa karfe 6 sa'a ta 8 zai zama to karfe 2, sallar azhar kuma fi sa'ati al-ashir, sallar al-asr kuma fi sa'ati al-ashira a karfe 4 bayan wato tsakarin azhar da al-asr karfe awa 2 yake sawa. Yake yayi saboda wato ya kula da bin lokacin sallah ya kasance yana bin su a haka. Wannan ya nuna cewa yana koma Umar ibn Abdul Aziz koma yake ga zuwa ga gaskiya ya karbe ta kuma ya aiki tare da ita. Sannan wannan hadisi ya nuna muhimmancin gaggauta sallah a farkon lokacinta, domin jinkirtawar da Umar ibn Abdul Aziz ya yi na sallah ba wai har lokacin ya fita bane, lokacin mustahabi din ya dan fita, ya dan jinkirta ta kadan, domin kamar yanda riwayar Sahih al-Bukhari ta nuna ta wannan hadisin akhara al-asr yawman, ya akhara al-asr qalilan yawman, ya jinkirta sallar al-asr kadan a wata rana. To tunda aka yi masa inkari ya nuna cewa kenan ana so a gaggauta sallah. Wannan haka yake akan dukkan salloli sai sallah guda 2. Sallah azhar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so a jinkirta ta saboda tsananin zafi, saboda zafin rana. To malamai suke tabani wannan ga dukkan garuruwa ne ko kuma garuruwan da ake zafi ne. Wadansu malamai suka ce wannan hukunci yake banta da garuruwan da ake zafi, wadansu kuma suka ce a'a gabaki ɗaya ne. Sallah azhar abinnan in a lokacin zafi ne, in a lokacin bazara ne a jinkirta ta har sai rana ta danyi sanyi. Sayyidina Umar a lokacinsa ya rubuta ma gwamnoninsa su rinka sallar azhar idan inuwa ta kai jira'i daya, wato bayan inuwar zawal kenan. Kusan yanda in rana ta fito inuwa tana da tsawo, ko ba haka ba, zuwa yamma abinnan zuwa yamma tana ɗagowa, inuwa tana raguwa har sai rana ta zo tsakiyar sama, sai lokacin nan inuwa ta zo ta gajarta. Idan yayin da rana take tahowa a bisa tsakiyar sama ne, kamar mutanen da suke tsakanin Tropic of Cancer da Tropic of Capricorn, 23 arewa 23 yamma, to nan wajen su ne iyakacin da rana take wucewa. To ran da rana ta za ta zo a daidai saman kansu, ko waɗanne so biyu ne a shekara take zuwa musu, to ran da rana za ta zo musu a daidai tsakiyar kansu, to zai zama to zawal ba shi da inuwa. Amma in ba wannan ba, zawal yana da ƴar inuwa kaɗan, sai dai wani lokaci ba za ka iya gane shi ba saboda gajartar inuwa. Amma yanda ake gane zawal lokacin da inuwa za ta gama ƙasƙantarta, wanda daga nan ne kuma sai ta soma kuma girma. Rana kawai ta ƙara yin yamma tana ƙara tsawo, tana ƙara yin yamma tana ƙara tsawo, har sai ya zama to kafin rana ta faɗi za ka ga inuwar mutum ta yi tsawo sosai. To inuwar, to lokacin zawal ɗin wannan inuwar ba za ka lissafa ta ba a cikin inuwar gane ƙarshen lokacin sallar azhar.
haka nan ma wajen maganar sayyidina Umar da yake cewa ayi sallah azhar lokacin da inuwa take daidai tsawon zira'i wato banda wannan inuwar ta zawal haka Umar ya rubuta mutanen sa to sallah azhar ana so a jinkirta ta saboda wannan saboda fadin annabi Umar ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ba dan kai ya tsananta ma mutane ba da ya jinkirta sallar isha sai can dare tukuna amma bai yi haka ba dan haka waɗansu malamai suka ce a ita ma sallar isha ba a so a jinkirta ta amma so a yi ta da wuri din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba cewa yi da ba dan kare tsananta ma al'ummar sa ba da ya jinkirta ta sallah a farkon lokaci shine tayyan aiki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha wani aiki ne yafi yace sallah a farkon lokacin ta an fi son mutum ya sallah a farkon lokaci sai dai ga wanda yake son ya samu sai dai kamar yadda Imam Malik yace waɗanda suke so duk wanda yake kaunar samun jama'a ya so masa ya jinkirta sallah daga farkon lokacin ta har ya je ya samu sallar jama'a domin falalar samun jama'a tafi falalar yin sallah a farkon lokaci din an gane sai dai kawai kuma kaga ba a ce a cikin wannan ba idan mutum yana so ya samu sallar jama'a ba a ce yayi sallah a gida shi kadai bai samu falalar farkon lokaci sannan kuma ya je masallaci da ake sallah karfe 2 ko sallah karfe 1 da rabi ya sallah azhar da su dan ya samu falalar jama'a wannan yana cewa yana daga cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam baya son a hada salloli guda biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kamar yadda zuwa hadisin Abdullah ibn Umar kar ayi sallar farilla guda daya a rana so biyu wato in ba bisa larura ba kamar yadda muka faɗa na halin sarakuna da suke jinkirta sallah a lokacin su fita amma in banda haka abinda ake so mutum ya kiyaye sallah a cikin jama'a ko da ya kama ya ɗaga ba zai sallah a farkon lokacin ba idan ko za a yi sallah a farkon lokacin to wannan shine yafi sai dai ga sallah azhar kamar yadda muka faɗa inda sunna ne a jinkirta ta har sai rana ta dan fara sanyi ta karkata kamar yadda kuma Umar ibn Khattab ya nuna zuwa zira'i ɗaya inuwa ta yi tsawon zira'i ɗaya bayan zawal sannan wannan hadisin ya nuna cewa idan mutum ɗaya ya baka labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ta tabbata a kanka ba sai jama'a sun gaya maka ba mutum ɗaya ma zai iya gaya maka sunna tunda kaga nan an kafa hujja da maganar sahabi guda ɗaya ne Abu Mas'ud al-Ansari shine kadai ya faɗa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura gwamnoninsa ya tura Mu'adh shi kadai zuwa Yaman ya bayyana musu hukunce-hukuncen addinin musulunci kuma suka karba ba wai sai an ce jama'a sai wannan dangane da masu yin usul za su san wannan fa'idar wannan fa'idar da ke cikin wannan hadisin ta wannan hujjar da aka ambata sannan Urwa ibn Zubair ya ƙara ƙarfafa hujja akan hujja ga shi Umar ibn Abdul Aziz don ya daɗa ƙara wato kwantar da hankalinsa akan cewa jinkirta sallar la'asar ɗin nan da ya yi har zuwa lokacin da ya jinkirta ta saba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya ce wa laqad haddathatni aisha wato gaggona ta bani labari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr wa ash-shamsu fi hujratiha yace annabi tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar la'asar alhali rana tana cikin ƙwaryar ɗakinta qabla an tadhhar tun kafin ta dago ta fita daga cikin ɗakin inuwarta ta rufe ɗakin qabla an yadhhara adh-dhillu 'ala al-jidar qabla an yadhhara adh-dhillu 'ala al-jidar tun kafin inuwar yamma ta zo ta ɗaukaka har ta rufe bango garin wato garin tsakar ɗakin yuridu qabla an yartafi'a adh-dhillu hujratiha 'ala juduriha ɗakunan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kananan ɗakuna ne al-hasan al-basri yake ya shiga ɗakin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwa a ƙarshen khilafar sayyidina Usman lokacin nan ya kusan balaga wato yana ɗan shekara 13 12 haka ya ɗaga hannunsa yace da ya ɗage sai hannunsa ya taɓa sai ya taɓa rufin ba su da girma in ba duniyar aka tara ba ga su kuma ƴan ƙanana domin saboda ƙanƙantar ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yana sallar dare Aisha tana kwance in zai yi sujada sai ya zungure ta ta janye kafar ta sannan ya samu wajen da zai yi sujada to dan Allah wannan bai nuna mana gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da aka tattaro masa abinda duniya ta kausa ga baki daya aka tattara aka baki amma wannan bai canza masa yanda wannan rayuwar take ta ba komai din ba har da Umar ibn al-Khattab ya je ya ganci a haka yace ya Rasulullah ga Kisra sarakunan Farisa sarakunan Rum suna wadaka a cikin ni'ima baka yi addu'a Allah ya wasa maka bai yalwata maka ya ga ina kwanci a cikin tabarma wadda tabarmar kaba ta sanya jikinka da yayi rubu miki gabaki ɗaya ɗakin ba wani abu sai wata ƴar ragaya a ciki ba shimfiɗa ba kilifi ba wani abu Umar bin Khattab har kuka yayi saboda tausayi da Umar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana kwanci na cikin gidi sai ya miƙe yace a wafi shakkin anta ya ibn al-Khattab yace shin kana shakka ne ya ibn al-Khattab kana shakka ne cewa waɗannan daɗinsu ne Allah ya kaddamar musu a nan duniyar ba su da komai a lahira mu kuma mun zaɓi lahira saboda haka akwai shakka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lahirar ya zaɓa akan duniya duniyar za ta iya zuwa mata babu ko shakka lahirar ya zaɓa domin ga shi a aikata haka ya rayu sallallahu alaihi wasallam ɗakunan ƴan ƙanana ne haka suke to yace sallar la'asar yana yi lokacin rana tana shiga rana tana wato hasken rana yana tsakiyar farfajiyar ɗakin wato rana tana da sauranta a sama tunda idan da ta karkace sosai sai ya zamanto kan cewa inuwar bangon ya sadi a kan farfajiyar ɗakin yanda yake ba za a ga babu inda rana za ta kasance a cikin ɗakin rana ta fita daga cikin ɗakin wanda ya nuna cewa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar la'asar da wuri baya jinkirta ta har sai la'asar ta yi lis kamar yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr wa ash-shamsu baydaa'u naqiyya yana sallar la'asar alhali rana tana da sauran haskenta tana fari fat da sauran haskenta wani abu na fatsi da ɗebewar haskenta bai soma zuwa ba wanda yake faruwa idan la'asar ta yi lis to wannan urwara ibnu zubair ya bayyana masa dan ya kara tabbatar masa da kan cewa ga yadda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take a sallar asar
wa alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qama ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala wa huwa salatu dhuhr qala fa qala amru rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta jaa'a min al-hajj ثم صلى عليه وصلى على الفجر ثم صلى صلى على الغد بعد ان اصبح ثم قال اين السائل عن وقت الصلاه قال ها انا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما لنا عليه وقت
نعم يحيى بن يحيى يأتي وحدثني مالك عن زيد بن اسلم امام مالك يروي وانا حديث عند جمال موسى زيد بن اسلم مولان عمر ابن الخطاب بابنسا اسلم باوان عمر ابن الخطاب من عمر ابن الخطاب ينتد ده شي دان هكا اكي نسبتا شي زوا ga gidan sayyidina umar yana daga cikin manyan malaman madina malamin tafsiri ne ko malamin hadisi ne ɗaya daga cikin malaman imam malik ɗaya daga cikin malaman madina muhammad ibn abdullah yana cewa ban taba jin kwarjini da tsoron wani ba irin da yake jin tsoron zaid bin aslam kwarjinin ilimi salama ta bini dinar abu hazin yake cewa mu almajiran zaid bin aslam mun kasance kusan mu 40 wanda muka lubince su yake ɗabi'a mafi sauki wato wadda take sai kana da wannan ɗabi'a ne za ka zamanto cikin ɗaliban zaid bin aslam shine wato ɗan uwanmu ya fi mu haƙƙi ga abin da yake wajensa wato in kuna almajiran inda kuɗi a cikin aljihunsa to wani almajiri kawai sai ya sa hannu a cikin aljihun ya dimbaza abin da yake so ya harkar gabansa shi kuma wannan ba zai ji cewa ya yi ta'adda gare shi ba ko ya masa ba daidai ba sai ma ya ji daɗi wato abin da suka mallaka daidai wa daida ne wannan shi ne mafi ƙasƙantar ɗabi'ar da ke tare da su daga cikin kyawawan ɗabi'unsu mafi ƙasƙanta ita ce wannan ka duba cikin tarjumar tafsirin Tahzib al-Kamal al-Mizzi ya kawo wannan kissa daga Salama ibn Dinar ɗaya daga cikin malamansa ne Abu Halim cikin malaman Madina shi ma sahihin Imam Malik to haka kaga irin yanda mutanen nan suka rayu dan haka idan muna cewa muna son salaf ko muna son mu kasance akan tafarkin salaf mu san abin da muke faɗa ko mu rinka hango irin waɗannan mu ga yadda zani ko babu komai yi kokarin kamantawa mallam Umar ya sa hannu a cikin aljihunka an Zaid bin Aslam ya rasu a shekara ta 136 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an Ata ibn Yasar maulan Maimuna yana daga cikin bayin Maimunata bintul Harith matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da bayi guda uku da Ata ibn Yasar da Sulaiman ibn Yasar da na uku namanta sunansa Sulaiman ibn Yasar yana daga cikin malaman nan guda bakwai fuqaha us-saba'a faqihi ne ko malamin hadisi ne shi ko Ata ibn Yasar mai yawan bauta ne mai wa'azi ne qaf ne daga cikin ussat a lokacin nan masu mai wa'azin tirmi amma ba na san ce mai wa'azin tirmi dan mun san inda ake daukar masu wa'azin tirmi anan to amma dai kamar dai haka ne wato wanda yake zai rinka zuwa yana gaya mutane kissa wanda yake za ta sa su su ta kuka su ji tsoron Allah da sauransu ba wanda yazo yana bayanin fatoyi da riwayar hadisi da ilimi da sauransu ba to shi yana daga cikin mashhuran masu kissa a Madina a ya rasu shekara ta 79 bayan hijiran manzon Allah 97 kai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Ata ibn Yasar yace jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mursal ne Ata tabi'i ne ba sahabi bane bai faɗi sahabin da ya gaya masa wannan hadisin ba amma hadisin ya inganta ta waɗansu hanyoyi daga hadisin Anas ibn Malik da Abu Musa al-Ash'ari da Buraydah ibn al-Husayb kissa ce wadda ke shahararriya wani mutum ya zo masallaci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an waqti salati subh ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci wani lokaci ne ake sallar asuba qala fa sakata anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa shiru hatta idha kana min al-ghad shirun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya san cewa mutumin yana tare kuma zai kasance tare da shi to yayi nufin ya masa bayani a aikace domin bayani a aikace yafi karfi bisa bayani abin da magana domin da magana za a iya mantawa amma a aikace kai kana gani kai mushahada kai shi a aikace yafi sawa a rike ilimi hatta idan kana min al-ghad hatta da gari ya waye sallat subha hina tala al-fajr sai ya salla asuba yayin fitowa al-fajr al-fajr shine hasken da yake fitowa a gabas yayi intishari wato ya yadu daga arewa zuwa kudu guda biyu haske irin wannan hasken guda biyu ne akwai al-fajrul kadhib da kuma al-fajrul sadiq kamar yadda ibnu abbas ya faɗa ana ruwaitawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa al-fajru fajran al-fajr guda biyu ne abin fajrun yahillu fihi as-salaa yahillu fihi at-ta'am wa yahrumu fihi as-salaa وفجر يحل فيه الصلاه تحل فيه الصلاه ويحرم فيه الطعام والشراب الفجر غدادي ني الفجر ندا اذا يفتو صلى بت حالته ا تشي بده حالته كي صلى عصبه لوكشن با اما يا حالته كي تي ابنتي كي تي تاكي تشينكا ان ذاك يا ازمي شيني وند يكي تاسووا كدا حسكنسا ياي سما او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمن تاسي يتي كذنا بالسرحان kamar abin nan gelar wutsiyar karkeci yadda take wato za a ga karkeci ruwan toka ne ai ruwan kasa kasa ne ko kala kala ne to amma dai cikin abin nan in ya daga wutsiyar sa kamar yadda malamai suka ce ni ban ga yadda yake ba amma dai da suka bayyana al-jabin ya daga wutsiyar sa cikin wutsiyar fari ne to sai wannan farin wato ba al-fijr din da zai taso ya tashi daga kasa ya sama ba shine hasken al-fijr ba to mun ne saboda fitulu ba ma gane wannan in ba a cikin daji ba sai da kodayake amma tunda muna da nefa cikin falala Allah zamu iya ganewa tunda muna da nefa nefa za ta ba mu iya ganewa tunda da wuya wurare da dama ba sa kwana da wuta to idan ka fito da daddare kaga wato haske ya tashi daga sama daga kasa ya sama to ba wannan ba shine al-fijr ba al-fijr shine wanda za ka ga ya taso daga sassa yayi intishari haka ya yatsu daga gabas daga arewa zuwa kudu to wannan shine al-fijr larabawa suna ce masa al-khaytul abyad farin jari shine yanda yazo kamar yanda irabin kamar yanda aka ambace shi a cikin al-qur'ani to lokacin da wannan al-fijr din yake to lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر كاتيجري كما سي صلى باين إسفار الإسفار شيني زمن تو حسي يادو أتنجني كان جنو كوا دكوا غريبية أبنا واتو كافون فتو ورانا إن ذا جهاز سيا جمي غريبة باكيدا شيني الإسفار كنا. ثم قال سيتي أين السائل أن وقت الصلاة إنا ونمي تنبير كاللوكة الصلاة قال ها أنا ذا يا رسول الله كاجل ددي يتي ها انا ذا غانينن يا منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي يا رسول الله با كو تاي غانينن با يتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا صحابي سو كسانكي سيكي لددي وجن امبتن منزل الله صلى الله عليه وسلم فقال سي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي مسا ما بين هذين وقت تكانوا ودنن لوكتي غدا دي شيني لوكتين صلاه واتو لوكتين صلاه ونن شيني لوكتين صلاه المختار كينا wanda waɗansu malamai suka tafi a kai cewa sallar asuba ita ma tana da lokacin biyu akwai lokacin ta muktari wanda yake mai uzuri ba mutum in ba da uzuri ba da halatta jinki da sallar har wannan lokacin ya wuce ba sai daga alfijir zuwa wayewar gari to daga wayewar gari kuwa zuwa fitowar rana to wannan lokacin ne na laruri lokacin masu larura kamar wato wanda take haila in tai tsarki a wannan lokaci za ta dauki kanta kan cewa ta samu sallar asuba sai ta yi sallar asuba ko kuma matafiyi ya dawo daga tafiya matafiyi da ya tashi fita akwai sauran wannan lokacin to zai iya yin sallar kasaru domin ya fita a cikin lokacin sallah din wato shine ake shine ma'anar lokacin larura lokacin ahlud darurat shine wato masu haila da yaro wanda zai balaga da kafiri wanda zai musulunta da matafi wanda zai tafiya ko wanda zai zo gida duk dan bayanin a san wannan lokacin ne waɗansu malamai kuma suka ce a lokacin sallar asuba lokaci ɗaya ne kawai daga fitowar alfijir zuwa fitowar rana babu lokacin laruri lokacin ta guda ɗaya ne wanda ita ma riwaya ce daga Imam Malik amma wannan riwayar ita ce riwayar mudawwana wanda abin nan kamar zai zo bayanin lokaci kamar yadda zo daga wajen Imam Malik rahmatullahi alaihi to wannan hadisin ya nuna mana bayanin lokacin sallar asuba kuma ya nuna mana bayani a aikace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana cewa ya halatta a jinkirta bayanin hukunci har ya zuwa ga lokacin da za a yi aiki abinda bai halatta ba shine a jinkirta bayanin hukunci lokacin da ake buƙatar a yi mutum yana buƙatar ya san me hukuncin Allah a yanzu sai a zo a tambaye shi sai ya ce masa a zaman tuba ai bayani wannan bai halatta ba kuma shine ma annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi amma bayani a jinkirta bayani a lokacin da ake buƙatar sa ya zuwa ga lokacin da yake wajaba to wannan ya halatta kuma shine wannan kenan lokacin shi yana buƙatar bayani amma kuma ba lokacin wajabcin sa bane a kansa to aka jinkirta har zuwa wannan lokacin da yake wajaba shine lokacin sallar asuba kuma domin daga cikin hikimar jinkirtawar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da malamai suka bayyana domin bayanin ya zama ga kowa da kowa ga al'umma baki daya domin da ya bace amsa da shi da yanda yake kusa da shi shine kawai za su ji amma da yayi a aikace sannan ya bayyana hukuncin kaga duk wanda suke sallah a lokacin nan sun sani kuma al'adar sahabbai in suka ji abu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sabo sai su je su gaya ma saboda kaga sai ilimin ya yadu a cikin al'umma baki daya to dan haka abin nan yake daga cikin ladabi da malamai ya kamata su koyi da shi idan akwai bayani wanda yake ya kamata a cikin al'umma babu laifi a jinkirta dan wani mai tambaya yayi kan cewa ka bari sai lokaci kaza a zo a baka ansa ko a lokacin majalisin karatu kar mutum ya rinka dauka kan cewa wai ko ba a ana masa girman kai ne ba a so a masa bayani a'a koyi ne da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam dan amfani ya zamanto mai gamewa a cikin al'umma Allah madaukakin sarki ya mana gamdaktar in shiriya zamu tsaya anan sai Allah ya kai mu mako mai zuwa sai mu ci gaba eh za mu samu an su tambayoyi guda biyu insha Allah ko kuma guda uku wuce ne now jifa na'am to dangane da jifa kafin zawal duk wanda zai ce malaman makka gabaki daya fatawarsu shine cewa tsofaffi da mata su jinkirta yin jifa sai da daddare, domin sai jifan ya zamanto musu ranko ne, ramuwa ne. Idan ma suka ce za su iya jinkirta jifan ranar 11 da ranar 12, sai ran 12 su hada gabaki ɗaya su, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rukhsa ga masu kawo wa mutane ruwa Mina, Al-Abbas tare da wanda suke tare da shi, cewa su hada jifan ran 11 da jifan ran 12 su yi su tare, saboda buƙatuwar hidima ga al'umma. To saboda haka sai malamai suka yi kiyasta waɗanda suke masu rauni a jikinsu, musamman da yanda abubuwan da suke faruwa na yawan kisan kai da rashin bin ka'ida da nuna ƙarfi da nuna wauta wajen jifa ɗin. To suka ce mutane masu rauni za su iya jinkirta jifan nasu, sai ranar 12 sai su haɗa shi tare da na 11, musamman mata da yara da tsofaffi, ko kuma su yi da daddare, wanda yawa-yawa yanzu za ka ga yawa-yawan mata bisa wannan fatuwa za ka ga haka suke yi. Su je su sallan magariba kusa da inda ake jifa, ana jifan nan, su je su jifan, babu wani taro, ba cikoso. Kuma kai ibada bayan lokacinta tana da mahalli, ta zama toka bayi, amma kai ibada kafin lokacinta ba ta da mahalli. Yasa duk akwai waɗanda mutane waɗansu malamai suna wannan fatuwar, kuma kuskure ne a cikin fatuwa, dan babu wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aikata haka ko ya fatuwa da haka. Sai akwai wanda na ga ya riko tambaya, yana cewa batun lokacin sallah, malam kamar ayati wai kamar yanda aka yi bayani akan sallar azhar, a ba mu misalin lokacin a zamanance. A gaskiya ban kiyasta shi ba da inuwa, ba abin da ya dace da mu irin bin ijtihadin, in muna son lokaci ne irin bin ijtihadin sayyidina Umar da ya rubuta ma sarakunansa, zai zo mana a hadisin cewa ai sai sallar azhar lokacin da inuwar zawal ta kai tsawon zira'i ɗaya. To ban kiyasta ba na gani nawa ne, amma wannan waɗanda suka fahimci yanda inuwar zawal yake, ko kuma abin nan waɗansu ma nura ku ne in geography zo, sai akwai yadda abin nan Al-Qarashi ya yi bayanin yadda ake kiyastawa, sa iya zuwa sai nuna musu yanda za a yi sai su kiyasta mana. Amma yanzu mun san dai lokacin sallar azhar bisa lissafi zawal yana zuwa ne 12 da ko minti 13 ne. Karfe 12 da minti 13 a bisa lissafin tauqitin ummul qura da kuma ma na wanda na jama'atu nasrul islam suke yi anan, akwai sabani wanda suke da ya kai da 23, gashi nan dai akwai dan sabani minti 4 minti 5 tsakanin su. Ya halatta a yi amfani da lissafi wajen lokacin sallah, domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani cewa lokacin dujjal zai zo kwana 40 zai kwana abin nan, kwana ɗayan farko kamar shekara, kwana biyu na farko kamar wata, kwanansa na uku kamar juma'a ɗaya, sauran kwanakin nasa kamar sauran kwanakin da aka saba. Aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam, yake cewa wannan rana da take kamar shekara, yan sai ni sallar wa kwana ɗaya kenan, sallah biyar, yace a'a, ku kiyasta yanda da kuke sallah, sai ku kiyasta sai ku sallar daidai lokacin. Saboda lissafi yana shiga wajen bayanin lokacin sallah, ba kamar wajen azumi bane da ba amfani da lissafin taura, lissafin fitowar wata dan a tabbatar da shigar wata. Shi wajen shigar wata an ce mun gani da ido, in an samu waɗansu sun gani ko kuma wata ya cika kwana 30, amma lokacin sallah za a iya yin lissafi a gano lokacin. To kaga yanzu lokacin sallah azhar ga lokacin da yake shiga, saboda haka lokacin da inuwa za ta karu har ta kai tsawon zira'i guda, in aka ƙara ta akan wannan lokacin, to shine wanda zai tabbatar mana cewa mun kiyaye umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ibrad da ake nufi a sanya lokacin sallah azhar har lokacin yayi. Saboda haka yanzu kaga yanzu kamar inda ake yin sallah, musamman dai a yanzu da yake kaga wanda waɗansu wurare da ake yin sallah karfe 1, kaga akwai wajen minti 45 tsakanin zawal da wannan lokacin sallah din, ai sama da zira'i ma zai wuce, ballantana kuma wanda suke 1 da rabi, ballantana kuma wanda suke karfe 2. Amma dai duk dai lokaci ne, sai dai an fi so jinkirtawar, bai kamata a jinkirta shi har ya zamanto kan cewar ya wuce haddin ibrad, kamar yadda sayyidina Umar ya ambata ba, tsawon zira'i ɗaya. To la'alla mu a nan wajen a da aka zo aka ɗauki karfe 2 aka sanya shi ne lokacin sallah. Ban san yadda, ba za mu iya cewa ga shi an kiyasta shi bisa tsawon jira'i din nan bane dole sai mun gani tukuna an kiyasta an gani amma wannan abu ne wanda yake duk dai cikin lokacin muftar ne amma an fito a ko shi sallar azhar ta zamanto ta abin nan an gabatar da ita tare da tabbatar da ibrad to wannan shine aka tsaya akan sunna amma ba wai idan musamman lokacin sai ba bin sunna bane ya zamanto daga an yi sallar daga zawal yayi ay sallar azhar kamar yadda ake yi a abin nan a kasar Saudiya su daga zawal yayi an yi sallar azhar to wannan kauli ne a mazhaban Imam Ahmad domin Imam Ahmad yana ganin abin nan fara sallah a farkon lokacinta shine falala saboda hadisin Abdullahi ibn Mas'ud din nan ayyul amali afdal qala as-salatu li waqtiha aikin da yafi kowanne shine sallah a farkon lokacinta to amma kamar yanda muka nuna koyaushe abinda yake tabbatar mana da fa'idar karatun mu na muwatta ta Imam Malik shine cewa al-muwatta wato rek wato abin nan ya tsare mana bayani na aiwatattar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka aiwatar da sunna a aikace saboda sayyidina Imam Malik ya kula da ayyukan sayyidina Umar ibn al-Khattab shi yasa ma da ake cewa mazhabar sa Umariya saboda yawanci akan abinda Umar ya sa al'umma akan su yake ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yana cewa ittadu bil ladaini min ba'di Abu Bakr wa Umar ku koyi da wannan madajin guda biyu bayana Abu Bakar da Umar to kamar irin wannan sayyidina Umar ya rubuta takarda zuwa sarako zuwa garuruwan da gwamnoninsa suke cewa ga yadda za su yi sallah azhar to irin wannan record irin su ne Imam Malik yake tsayawa akan irin su ne yake gina mazhabarsa kuma ya da mai su irin su ayyukan su shine yake fassara ma'anar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka wannan kulabun mu bashin wannan assignment din sanin yaushe ne a bid'a a wato a lokacin cana agogo yaushe ne lokacin sallah azhar ya kamata a ce ya cika wato tsawon inuwa ta kai jira'i guda insha Allah za a lissafa mako mai zuwa ko wanda yake bayan sa to Allah nuna mana gaskiya gaskiya ya ba mu ikon binta Allah nuna mana ƙarya ƙarya ya ba mu ikon nisantar ta Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ارزقنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل